وحده أجمعيا ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي حكا والسلام عليكم ورحمة الله إذن بأمان تابجيا من سياني أكرشان آية تتلي دبيو واتو إنا نفي إندي تفسكر بياني نزام تاشكان تتلي دأكو دد سوى مالا يكرن تامنا هاري يزوى تتلي دشدا أما زي فارة كرن تامنا يودق آية تتلي دأكو معنا ثم بأسنا min ba'dihim Musa bi ayatina. Kafin nan akwai tambaya guda daya da zamu karanta yau da Allah masu tambayoyi su rinka yin hakuri. Na farko, tambayoyin sukan yi yawa matuƙa ta yadda ta ce su ma yana da wahala. Na biyu, idan wani ya tashi rubuto tambayoyi a madadin kawai yayi maka tambaya sai baka labari, sai mutum ya yi shafi biyu ko shafi uku kafin ka gano inda tambayar take ka gama wahala. To dan saboda haka wannan ke sa tamboyoyin suke bani wahala kwarai har kafin a iya tacewa a iya samun wanda ta dace. Wani kuma ya tambaye tambayar da an sha bada ansa akan su. Mai tambayar yau yace ya ji wani malami ya karanta wannan aya wa abdullahi wa la tusyriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Sai yace wai idan imam wato limami a cikin sallah ya jinkirta dagowa daga ruku'i ko sujada da nufin wani ya riski wannan ruku'in ko sujadar, to wai yayi shirka. Har kuma yace Qurtubi ne ya faɗa haka a cikin tafsirinsa. To amma kuma mun je mun duba cikin tafsirin Qurtubi bamu ga hakan ba. To kaga wannan takuce tsakaninku da shi malamin, tunda ni ba Allah ya taimake ni ba ni ne na faɗa ba, kuma ni ba ni ne nake da wannan ra'ayin ba, hasali ma ni kishiyar wannan ra'ayin nake da shi. Suka ce baya ga haka mun karanta a cikin littafin Fiqhus Sunna cewa liman zai iya jinkirta ruku'i domin wani ya zo ya samu wannan raka'a da ake ciki, ko ya jinkirta sujada idan ya ji alamar mamu ya taho domin ya samu wannan sujada da ake ciki. Har kuma shi Sayyid Sabiq mai littafin ya kawo hadisi wanda ya ce Imam Muslim da Ibn Majah suka ruwaito shi. Duk ai magana ta riga ta kare idan an ce an ruwaito hadisi cikin Sahih Muslim. A takaice dai, jinkiri da liman zai yi don wani ya riski sallah, wannan ya yi muni matuƙa har a ce wannan idan limin ya yi haka ya yi shirka. Wannan gangance ne, ban tsammanin Imam Qurtubi zai faɗi wannan magana. Ya tabbata cikin hadisai masu ɗumbin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ya so da dama nikan shiga sallah da nufin in tsawaita ta, sai in ji kukan yaro, sai in gajarta ta, don wato manzo Allah ce sai in fahimci a cikin mamu din mahaifiyar yaron na ciki, sai in yi maza in sakan masa mahaifiyarsa. To anan manzo Allah ya gazarta sallah saboda wa? Saboda waccan mace da ɗanta yake mata kuka. To anan gurin sai a ce manzo Allah ya yi shirka? Kaga ya zama munin magana kenan. Ina ga dai akwai gaggawa cikin ɗaukan hukunci haka kai tsaye mutum ya ce abu kaza shirka ne, abu kaza 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 ne, ba tare da ya tantance ba. Da haka dai nasiha da muke wa ɗaliban ilimi, kafin mutum ya faɗi kowace magana ya tabbatar tana da mahalli cikin addinin Musulunci. Kar mutum ya gaggawar faɗin magana ba tare da ya tantance mata mahallinta ba. Karanta mana ayar mujmala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني
ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم بعثنا sannan sai muka turo da Musa, wato annabi Musa alaihi salatu wassalam, min ba'dihim, bayan waɗancan manzanni da suka shude baya a tarihi, bayan annabi Nuhu alaihi salam, bayan annabi Hud, bayan annabi Salih, bayan annabi Lut da kuma annabi Shu'aib. Mun turo shi ne bi ayatina da ayoyinmu, ila fir'auna wa mala'ihi, zuwa ga fir'auna da mutanansa. fadhalamu biha, su kuma sai suka zalunci kansu a sanadiyar waɗannan ayoyi, ma'ana suka kafirce ma Ubangiji ba su yadda da ayoyin da ya turo annabi Musa din da su ba. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, duba kaga yaya ƙarshen mabarnata ya kasance, yaya ƙarshen masu fasadi ya zama. Ajiya na binciko mana tambaya, nace da mu menene hikimar a ce summa ba'athna min ba'dihim Musa, na kuma ce an faɗi makamanciyar wannan magana a cikin suratul mu'minun bayan Ubangiji ta'ala ya kawo kissar annabi Nuhu alaihi salam a takaice, da kuma ta annabi Hudu ita ma a takaice, sai kuma ya ce summa arsalna rusulana tatra, sai muka turo da manzanninmu wani bayan wani, shine tatra, wani na bin wani. Kullama ja'a ummatar rasulu haka zabu, lokacin da duk annabi ko manzo ya zo wa al'ummar sa sai su kareta shi. Fa atba'na ba'dahum ba'da, sai muka bibici sashin su kan sashi wajen halakarwa, wajen dammara su, wajen azaba ta istisali, a tuge su daga ban kasa. Waj'alnahum ahadith, wato sai muka mayar da su labari, muka mayar da su kissa, abin tattaunawa wanda za a rinka yin labarin su bayan sun riga sun shude baya a tarihi. Fa ba'dan liqaumin la yu'minun, ne santa jin kai ya tabbata. Wa mazaqnahum kullu mazaq, haka ne, akwai mazaqnahum kullu mazaq nan gurin, a nan dai babu wasan, dai na jin kai wahami ne. Fa ba'dan liqaumin la yu'minun thumma arsalna Musa wa akhahu Harun, sannan sai muka turo wato ainihin annabi Musa da dan uwansa Haruna. Nan ma sai ce summa arsalna Musa wa akhahu Harun, kamar nan yadda yake summa ba'athna min ba'dihim. Muka ce menene hikimar a ce sannan sai muka turo annabi Musa? Waɗancan ba turo su akai ba, su ma turo su akai. Waɗancan ba aiko su akai ba, su ma aiko su akai. Amma maganar ita ce malamai suka ce su annabawa, ko ka ce su al'ummomi waɗanda suke kafin wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam, sun kasu kashi biyu. Ko dai al'ummar da aka turo manzo, aka yi musu wa'azi, suka ƙi ji, aka halakar da su halakarwa ta gaba ɗaya. Ko kuma al'ummar da aka turo manzo, aka yi musu wa'azi, suka ƙi ji, ba a halakar da su halakarwa ta gaba ɗaya ba, an halakar da wani kaso daga cikinsu, amma ba halakarwa ta gaba ɗaya ba. In kaga dama ka faɗi haka, ma'ana al'ummomi sun kasu kashi biyu, ko waɗanda aka halakar da su gaba ɗayansu, ko kuma waɗanda aka halakar da su wani sashi banda wani sashi. Ko kuma ka ce su annabawan da aka turo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasu kashi biyu. Kashi na farko annabawan da aka yi musu izini da yin jihadi, duk annabin da aka yi masa izini da yin jihadi ko aka yi masa izini da yin hijira, to za ka samu ba a halakar da al'ummarsa ba. Kashi na farko annabin da ba a yi masa izini da jihadi ba, sannan ba a yi masa izini da yin hijira ba, to wannan za ka samu an dammara al'ummarsa, an halakar da al'ummarsa. Ina fata an fahimta. Yanzu annabi Nuhu alaihi salam da annabi Hudu da ya biyo bayansa da annabi Salih da ya biyo bayansa ta fuskar at-tasassulul tarihi, at-tasassul at-tarihi, wato ta hanyar igiyar tarihi, jerantuwa ta fuskar tarihi, da kuma annabi Lut da annabi Shu'aib, waɗannan gaba ɗayansu ba wanda aka yi masa umarni da yin jihadi, hasali kuma ba wanda aka ce ya tafi ya bar garinsa. Haka aka ce su zauna su yi haƙuri cikin jurewa, mutanen su suna ƙaryata su, suna yi musu dukkan abin da suke musu, aka ce suka jure. To irin waɗannan annabawan sai ka samu cewa an halakar da al'ummarsu ne gaba ɗaya, ba a rage ko ɗaya a bankasa ba. Ina fata an fahimta. Amma irin waɗanda aka ce su yi jihadi, ko kuma aka ce su yi hijira su bar garin, to sai ka samu al'ummominsu ba a halakar da su gaba ɗaya ba, an halakar da wani kaso, wani kaso ba a halakar ba. Don haka idan ka biyo tarihin yadda yake, wato mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hudu da na Salihu da na Lut da na annabi Shu'aib, waɗannan gaba ɗaya an halakar da su ne. Daga kansu sai aka dakatar da halakar da mutane gaba ɗaya, sai dai a halakar da wani kaso banda wani kaso. To shi yasa a wannan tsakiyar sai zanto cewa an raba ta da wancan kason na farko da harafin summa, saboda bambancin hukunci yadda Allah ya mu'amalanci waɗancan daban da yadda ya mu'amalanci waɗannan. Ina fata an fahimta. dai idan ka karanta ka gani musamman cikin suratul mu'minun thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasulu hakazabu fa atba'na ba'dahum ba'da waja'alnahum ahadith fa bu'dan liqaumin la yu'minun kaga anan gurin ja'alnahum ahadith bayan yace ja'alnahum ahadith ma'ana an halakar da su kenan sun zama labari atba'na ba'dahum ba'da waja'alnahum ahadith sun zama labari kenan sai ce thumma arsalna musa wa akhahu harun su waɗannan kenan hukuncin yadda zamu mu'amalance su ba daidai yake da waɗancan ba shi yasa annabi musa alaihi salam mutanen sa an halakar da su gaba daya yadda aka yi wa adawa a'a an halakar da su gaba daya yadda aka yi wa samudawa a'a kila wani ce yo ai an dulmiyar da fir'auna da mutanen sa cikin ruwa sai a ce an halakar da fir'auna da mutanen sa amma fir'auna da dukkan mutanen misra aka halakar iyakacin waɗanda suka fita shi da sojojinsa su kaɗai kawai aka halakar a cikin ruwa ragowar wanda suke cikin gari suna nan da ransu ba halakar da su ba sannan wanda annabi Musa ya ƙetare teku da su duk da irin fatsara da rashin kunya da suka rinka yi masa ya Musa lan nasbura ala ta'amin wahid ya Musa lan nu'minu laka hatta nara Allah jahra duk da haka ba a halakar da su halakarwa ta ƙarshe yadda aka wa fir'auna da mutanansa ba ina fata an fahimta ma'ana kun ga wato kenan al'umma sun kasu kashi biyu kenan ba dukkan annabi yayi jihadi ba wani annabin yayi jihadi wani annabin bai yi jihadi ba kenan ba dukkan annabi kuma yayi hijira ba wani annabin yayi hijira wani annabin bai yi hijira ba kowanne baya yin abu sai da izinin ubangiji wanda bai yi jihadi ba ba wai yaki bane dan tsoro Allah bai masa umarni yayi ba wanda bai yi hijira ba ba wai yaki zuwa hijira bane dan tsoro Allah bai masa umarni yayi ba a zamanin sa maslaha taktazi Allah yuhajir wal maslahatu taktazi Allah yuqatil wa Allah yujahid ina fata an fahimta wato kenan kaga bambanci tsakanin waccan shari'a da waccan shari'a wanda kuma waccan doka da waccan doka ina fatan wannan bayanin ya fito ubangiji ta'ala yace thumma ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin duba kaga karshen aqiba na mutanen da suka yi barna a ban kasa yaya ya kasance wa qala musa ya fir'aun annabi musa alaihi salam yace ya kai fir'aun inni rasulun min rabbil alamin lalle ni manzo ne daga ubangijin halittu daga Allah ubangijin talikai haqiqun ala Allah aqula ala Allah illa alhaq a wata qira'a haqiqun alayya Allah aqula ala Allah illa alhaq idan mun dauki qira'ar haqiqun alayya sai dan to ma'anarsa haqqun alayya wajibun alayya Allah aqula ala Allah illa alhaq haƙƙi ne a kaina tilas ne a kaina wajibi ne a kaina kada in faɗi wani abu game da ubangiji sai zancen da yake na gaskiya sai zancen da yake na gaskiya wannan akan qira'ar haqiqun alayya idan mun dauki qira'ar haqiqun ala Allah aqula ala Allah illa alhaq sai zanto haqiqun bi ma'ana jadirun ko bi ma'ana hariyun ya cancanta gare ni ya dace kada in faɗi wata magana game da ubangiji subhanahu wataala sai ta gaskiya kar in jingina masa suna sai wanda ya sanya wa kansa kar in jingina masa sifa sai wanda ya jingina ma kansa ita kar in jingina masa hukunci sai wanda ya hukunta ya zartas kar in ce haram sai abin da ya haramta kar in ce wajibi sai abin da ya wajibta Allah aqula ala Allah illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum haqiqa nazo muku da gwalar hujja daga wajen ubangijinku fa arsil ma'i bani isra'il ka saki banu isra'ilawa tattare da ni ma'ana ka kyale su ka saka musu yanci ka ba su dama tattare da ni haka wato annabi Musa alaihi salam yazo a shekenan sakon da yazo da shi wajen fir'auna sako ne iri biyu sako na farko cewa ba wanda za a bautawa sai Allah sako na biyu kwato yancin masu rauni da aka toye musu yanci su ne banu isra'ilawa to su banu isra'ilawa dinnan mazauna ne a cikin kasar Misra amma kuma tsiraru ne ba su da yawa minority ne su ba su da yawa kuma asalin tarihin zuwansu kasar Misra shine asalin tarihin zuwan annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya baro kasar Palestine yan uwansa suka taho da shi da da'awar kiwo suka jefa shi cikin rijiya suka koma gida suka ce kura ta cinye shi sannan kuma daga ƙarshe makiyaya suka tsince shi suka tafi da shi suka zo suka sayar da shi wani sarki daga cikin sarakuna na kasar Misra ya saye shi ya mayar da shi yaron gidansa daga ƙarshe ya girma a gidan bayan ya girma kuma aka ba shi minista na albarkacin kasa da kayan noma daga baya ƴan uwansa aka jarrabe su da yunwa a garin da suke zaune, mahaifinsu ya turo su su zo kasar Masar sayen kayan abinci, fataucin kayan abinci. Ya gane ɗan uwansa ne, ya yi dabarar da ya riƙe ɗan uwansa tare da shi. Ƙarshe mahaifansa suka yi hijira, suka dawo, suka zauna a ƙasar Masar. Kaga tarihin zuwan banu Isra'ilawa ƙasar Masar. To lokacin tun daga Annabi Yusuf suna da gata kenan, kuma ga iyayensa sun zo suna da gata kenan. Daga baya Ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar Annabi Yusuf, ya karɓi rayuwar iyayensa gaba ɗaya. To kuma wannan fir'aunan da ya zamani da Annabi Yusuf ya mutu, shi ma wannan sarkin da ya zamani da shi ya mutu, waɗansu sarakunan suka zo, wani fir'aunan ya zo, tun da shi fir'aun ɗin suna ne na sarauta, ba suna ne na yanka ba, suna ne na dukkan basaraken da ya mulki ƙasar Masar, sai a ce masa fir'auna, wato ba suna ne na wani mutum guda ɗaya ba. To saboda haka da wani basaraken ya zo cikin fir'aunonin da aka yi, shi sai ya farga cewa banu Isra'ilawa suna ƙarewa. Shi a siyasar mulkinsa sai ya ga cewa matukar waɗannan mutane suna hayayyafa, suna ƙarewa, kuma suna da wani addini da suke bi na waɗansu silsila ta annabawa tun a da, addinin Yaƙub, addinin Yusuf, duk da cewa sun ɗan gurɓata koyarwar addinin, wanda ya sha bamban da addinin ƙasar Masar na bautar fir'aunoni na maguzanci. To idan makabari suka yi yawa, watan wata rana za su nemi mulki, tun da dama ɗaya daga cikinsu ya taɓa yin minista. To watan wata rana wani zai nemi makamin minista, wani zai nemi makamin shugaban ƙasa, baƙar siyasa da za ta rage yawansu, ta rage population ɗinsu. To shi ne sai aka sunnanta cewa lallai a yi yadda za a yi a hana su haihuwa, ko kuma idan sun haihu, idan ɗa namiji ne a kashe, in mace ce a maishe ta baiwa. Sannan masu ran cikinsu a hana su yin karatu, a daƙile ƙasar Masar rabin yini daga safe zuwa azhar. Sannan shi wannan baƙin ɗaya ya sake ka, ka tafi daga azhar kuma zuwa faɗuwar rana, ka je ka yi aikin da za ka ci abincin gidanka. Wancan wanda kai masa da safe kyauta ka yi ba ko kwabo. Siyasa ta tursasawa. Ina fatan an fahimta. Wannan shi ne lafiyayyen tarihi wanda yake baya da alaƙa da gurɓatuwa ta Isra'iliyanci. Sama da kissar da take cewa Fir'auna ya sa arnunka kashe ƴaƴa mace Isra'iliya, mu ma da mun faɗe ta a tafsiri daga baya mun istighfar dan Fir'auna, ba dan Fir'auna ya so ba, sai dan Allah ya kaddara haka, babu yadda Fir'auna ya iya. Cikin gata mahaifiyarsa ta shayar da shi Fir'auna na biyan ta albashi cikin kaddarawar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Har na zo cikin haihuwa kamar kowa, ba su ƴancin karatu, ba su ƴancin kasuwanci, ba su ƴancin kaiwa da komawa a cikin ƙasa kamar kowa. Kamar kowane bakifɗe su ma a ba su wannan damar, bil adama ne su ma. Ina fata an fahimta. Kun ga kenan, lalle annabawa ƴan ƙwatar ƴanci ne, bayan masu ƙoƙari ne na abota ta mu Allah shi kaɗai manzanni ne. Da haka sai ya nemi Annabi Musa ya kawo wani abin da zai nuna shi manzo ne, har kafin a gaskata shi. Fa alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin. Sai Annabi Musa alaihi salam ya jefar da sandarsa, fa idza hiya su'banun, sai gashi ta zama wani irin katon kumurci mubiyin, mabayyani a fili ana ganin shi. Wa naza'a yadahu, sannan ya zare hannunsa daga cikin hamatarsa, bayan ya sa a cikin riga ya zare shi. Fa idza hiya baydha'u lin-nazirin, sai ga hasken yana kyalli fari tas lin-nazirin, ga masu gani a ganin ido, ba wai sihiri yayi musu ba, a ganin ido lalle hannun yana kyalli. Ya kawo masa ya kawo masa alamomi guda biyu. Shi ya nemi alama daya, ya bashi biyu. Ya nemi aya daya, ya bashi ayoyi guda biyu. To a nan gurin haka a faka fada, fa idza hiya su'banun mubin, wato sai ga su'ban, idan an ce su'ban babban maciji, babba ƙato, a wani wurin wato hayya, fa idza hiya hayyatun tas'a, macijiya babba, ba nesa da juna ta fuskar ma'ana tsakanin hayya da kuma su'ban, domin kowanne babba ne. Idan an ce hayya don duba da cewa sanda ce, sanda a larabci mace ce, da haka wato ainihin sai aka ce hayya a cikin suratu Taha don alaƙar asa, tunda asa mu'annas, hayya kuma menene, ita ma kuma wato ainihin mu'annas, saboda wannan alaƙar. Amma idan an ce su'ban, wato a ganin ido babban maciji. Ina fata an fahimta. Amma kaga idan ka duba cikin wato suratu Namli da kuma cikin suratu Al-Qasas, sai aka ce jannun, an gane ko, sai aka siffanta abin da cewa jan ne. Wa alqi asak, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqqib, ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun alqi asaq jifad sandarka yayin da ya jifar da ita shikenan kawai sai gashi ta zama jan ka annaha jannun sai gashi ta zama kamar jan idan an ce jan wato maciji dan karami to kaga akwai cin karo da juna tsakanin maciji dan karami da kuma hayyatun tas'a da kuma tu'banun mubin ina fata an fahimta usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghayri su an gane ko wadum ilayka janahaka min ar-rahab fadhanika burhanan min rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin ma'ana duk dai waɗannan ayoyi guda biyu sun maimaitu anan cikin suratul naml da kuma cikin suratul qasas amma dai idan an ce jan ana nufin karaman maciji idan an ce hayya ana nufin babba bai hana shi motsa jiki da gaggawa ba to kaga ba cin karo da juna kenan to kuma wannan ya fi tabbatar da mu'jiza domin idan jiki yayi girma to sai ga ana motsi da kyar ake motsi amma jiki yayi girma sannan ana motsi da gaggawa to wannan shine ya dullu ala tamamil mu'jiza din kenan shike nuna cikar mu'jiza din kenan dan haka ba cin karo da juna tsakanin ayoyin Allahumma amin قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ينا زاري حنن سيغا حنن ينا يلي للناظرين كما سيغني دغنا سي تشمي
وعلى الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم
قال الملأ من قوم فرعون سي الملأ ينفادا daga cikin mutanen Fir'auna sai suka ce inna hadha la sahirun alim lalle wannan mai sihiri ne alimun kuma masani ta fuskar sihiri kwararre wanda yake sihiri in ba haka ba ya mutun zai jefar da sanda ta zo macijiya nan take kafin kiftawar ido ya mutun zai sa hannu cikin riga ya fito da hannun a ga yana kyalli yuridu an yukhrijakum min ardikum so yake ya fitar da ku daga garin ku wato ainihin yi muku juyin mulki domin idan ya zo da abin da kuka kasa zuwa da shi yau an sai mutane su bi shi in ku har duk gari an bi shi to ku me ya amfanin ku na zaman ku a garin yuridu an yukhrijakum min ardikum so yake kore ku daga kasar ku fa ma za ta amrun me kuke yin umarni da ayi qalu sai suka ce arji wa akhahu dan yi masa jinkiri shi da dan uwansa wato kar kai gaggawar daukan mataki akan su wa arsil fil madain hashirin aika fil madain a sauran garuruka a sauran sasanni da bangarori na kasarka hashirina domin a tattaro maka wato ainihin kwararru ta fuskar sihiri kwararru ta fuskar tsafi su zo su buga da shi ya atuka bi kulli sahirin alim wadanda zaka tura din za su kawo maka dukkan wani mai sihiri masani ta fuskar sihiri da kake da su a cikin kasarka idan ya Fir'auna amma kaga cikin suratul shu'ara قال للملأ حوله wato shi Fir'aun shi ya fada wa mala'in yace inna hadha la sahirun alim lalle mutumin nan mai sihiri ne kwararre yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi wato a can akwai karin kalmar bi sihrihi wanda anan babu fa madha ta'murun qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madain hashirin anan wa arsil fil madain hashirin ya'tuka bi kulli sahirin alim atan ya'tuka bi kulli sahharin alim ma'ana alqur'ani din kenan tasriful ayat da Allah yace wa kazalika nusarriful ayat wato muna sarrafa ayoyi wani wurin a ƙara kalma wani wurin a rage wani lokacin a cire wani harafin wani wurin a ƙara wani harafin dukkan su kissar guda ɗaya ce amma kuma ma'anonin wani lokacin su ƙaru gurgurdan as-siyaq gurgurdan as-sibaq wato zubin kalmomi da kuma zubin harufa a cikin kalmomi ya'tuka bi kulli sahirin alim za su so maka da kowane mai sihiri wato ainihin wanda yake kwararre ta fuskar sihiri sahir wato mai sihiri wato
a wata kira'a ya tuka bi kulli sahharin alim ko da anan gurin din kira'ar hamza da kisa'i kamar yadda a cikin suratul yunus wa qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim anan ma dai hamza da kisa'i wa qala fir'aun utuni bi kulli sahharin alim amma kaga cikin suratul shu'ara duk gaba ɗaya sun yi ijma'i qurra'us sab'a ya tuka bi kulli sahharin alim wato ala wazni fa'al للدلاله على المبالغه والتناهي abinda ke nuna makura ta mubalaga kenan wato azo da ƙwararren mai sihiri wanda yake makura ta fuskar iya sihiri wato za a tattaro masa mutane a cikin fadin kasar sa kenan abu kowace masarauta abu kowace karamar hukuma ko kowace jaha a tattaro masa sihiri dan azo a buga tsakanin su da annabi Musa alaihi salam ba cin karo da juna tsakanin ayoyin anan idan an ce qala al mala'u min qawmi fir'auna mala'u ne suka ce wa fir'auna wannan zancen a can qala lil mala'i hawlahu fir'auna ne yace da mala'u yo ai zai iya magana su bashi ansa ko su yi magana shi ya basu ansa sai ce lalle wannan mai sihiri ne shi ma ce lalle kan ni ma na hango mai sihiri din ne kaga shi ya ce su sun ce dan haka wannan ayar ta faɗa abin da yace wannan ayar kuma ta faɗa abin da suka ce sai Qur'ani ya raba nan aka dauki magana shi san aka dauki amsar su ko kuma galibi shi ne ya faɗa wannan mutum mai sihiri ne kasan kuma yan fada ba sa yawa sarki musu gaskiya ne ranka dade mai sihiri ne kasan a fada ba yawa sarki musu idan sarki ya kalli fari yace baki ne sai a ce lalle wuluk idan ya kalli baki kuma yace fari ne za su ce fari fatkam ko ba haka ba to saboda haka kenan shi ya fara fada su kuma su gaskata dan haka sai Qur'ani ya kawo zancen shi ya kawo zancen su kenan sai Allah ya tabbata
وجاء السعرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى
ta'ala ya ce waja as-saharatu fir'auna sai masu sihiri suka zo wajen fir'auna idan an ce as-sahara wato jam'i ne na sahir ala wazni fa'ala wato jam'i ne na fa'il domin ka'ida ita ce dukkan fi'ili madi wanda yake ala wazni fa'ala kuma wanda ake kawo masa ismul fa'il dinsa ala wazni fa'il kaman sahara sahir kamar me kazaba kazib ina fata an fahimta ko to jam'in sa za ka iya kawo shi ala wazani fa'ala kaga sahara sahirun sahara kazaba kazibun kazaba kafara kafirun kafara fajara fajirun fajara ulaika humul kafaratul fajara yayi ko bai ba sahara dinki waja as-saharatu fir'auna sai masu sihiri suka zo wajen fir'auna kalu suka ce da shi inna lana la'ajran shin yanzu muna da sakamako wato kaga duk fir'aunancin mulkin fir'auna amma yana biyowa na karkashin sa yanci yana ba su kuma dama shi ya gayyato su daga garin su dan su zo su kare gwamnati amma kafin su fara yin aikin sai suka ce inna lana la'ajran muna da lada da za a ba mu yaya kudin kwanan mu kudin kwanan daji allowances din mu da komai yana nan cif da mun gama aiki za a bamu inna lana la'ajran shin muna nan za a bamu ladan mu za a bamu sakamakon mu in kunna nahnu al-ghalibin in mun kasance mu muka ci galaba qala na'am yace eh lalle za a baku wa innakum lamin al-muqarrabin dadi akan haka ma kuna cikin makusanta
na'am
za a kusanto da ku a ƙara muku matsayi a ba ku promotion ayi kaza indai har kun yi aiki yadda ake bukata to kaga sannan za su dukufa kenan wato ainihin wajen aiki ko mu fara jefa namu sanduna kala sai annabi Musa ya ce da su alqu ku jefa mu gani wato kenan idan kuna son kai muqabala kuma ka gamsu da kwarin hujjarka sa abokin zantan kai fara yin magana sa ya fara yin magana kuma koda ko za a bashi lokacin da yafi naka in za ku tattauna kana kare tauhidi wani na kare shirka kana kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai kare bid'a wallahi a bashi awa ɗaya a baka minti 30 ya ishe ka a bashi awa biyu a baka minti 40 ya ishe ka duk maganar da za su yi da zaran ka zo innal hamdulillah ka gama ka jawo wata aya ka jawo wani hadisi sai ka rikita taron gaba daya saboda mu'jiza ta alqur'ani shi waɗansu labarai zai kamo an ce sun ce wacece kai kuma nassi zaka kawo ina fata an fahimta imamu shafi'i ko yace man ta'allama sunnata qawiyat hujjatuhu wanda duk ya koyi sunnar ma'aiki hujjarsa za ta yi kwari ma'ana wanda bai koyi sunna ba fa hujjarsa za ta yi rauni abin nufi saboda cikakken confidence da kake da shi sai ka ce su fara duk lokacin da suke fara su za su fito da makamansu ne na gaba daya kai kuma lokacin kana ganin makasar shikenan sai ka abun nan bal na qazifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakum al wayl mimma tasifun ti alqu ku jefa sandar magani ku jefa naku magani falamma alqau yayin da suka jefa sandunan su saharu ayunan nas duk sai suka sihirce idanun mutane wastarhabuhum suka rikitar da mutane suka tsoratar da su waja'u bi sihrin azim Allah da kansa yake cewa sun zo da sihiri babba sun zo da babban sihiri fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai gashi igiyoyin su da suka ajiye da sandunan su da suka ajiye annabi Musa ana khayyala masa a ganin ido kai ka ce igiyoyin motsi suke bayan ba motsi suke ba auri ɗaya suke kai ka ce sandunan kaiwa suke su komo bayan auri ɗaya suke cak amma saboda girman sihiri da tasirin sihiri fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa da kansa sai razana a cikin zuciya amma a fili bai nuna ya razana ba yadda ke wannan dama shine jarunta koda zuci ka tsorata a fili kar ka nuna ka tsorata dan idan ka nuna ka tsorata a fili ka baiwa abokin fada da kai rabin nasara yanzu rabi zai karasa kar ka yadda abokin adawa da kai ya gane ka ji tsoro wallahi ko ka tsorata kai karfin hali ka nuna abuga a zuci ko ba haka bane ba inda zaka samu wurin gudu za ka gudu fa saboda matukar ka nuna ka tsorata wallahi ka bashi rabin nasara kai da kanka ka dauki rabin nasara ka danka a hannunsa shi kuma zai karasa rabin aujasa fi nafsihi khifatan Musa kine madaukaki akan su wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata jefar da abin da ke daman ka din nan ba sandarsa ba kenan wa matilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya jefar da sandan nan taka talqaf ma sana'u za ta hadidiye wadannan ababan da suka yi na sihiri innama sana'u kaydu sahir wato abin da suka yi kawai dabara ce ta mai sihiri abin ne wanda ke khayal ne laysa lahu haqiqatun fi alamil waqi' bai da haqiqa wala yuflihu as-sahiru haythu ata mai sihiri ba zai taba cin nasara ba ta duk inda yazo to anan gurin haka ayoyin suke qalu arjihi wa aqahu a wata qira'a arjihi a wata qira'a arjihu idan an ce arjihi ko arjihi ko arjihu duk abu ɗaya ne akan ce arja ayurji'u al irja akan ce arja yurji tarjiyatan ko arja ko yurji'u arja yurji'u ko arja yurji duk dai ma'anarsa shine at ta'khir jinkiri jinkirta musu arjihi wa akahu ko arjihu wa akahu duk dai ma'anar dai ce waja'a saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran a can cikin suratul shu'ara a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum lamin al-muqarrabin a can cikin suratul shu'ara qala na'am wa innakum idhan lamin al-muqarrabin an gane ku qalu ya musa imma an turke zuwa karshe to anan da Allah ya ce waja'u bi sihrin azim hakika sun zo da sihiri babba menene sihiri idan ka dauki wannan kalma ta as-sihru sahara a duk inda take a cikin kamusin larabci ko lisanul arab na ibn manzur dan shine dai mu'jam babba ko tajul arus ko dukan wani babban kamusin larabci sinadarin kalmar shine sinun da ha'un da ra duk inda yaje ya dawo abin da yake nunawa boyuwar abu boyuwar abu, don haka lokacin asuba ake kiran shi as-sahar, don haka abincin ake kiran shi as-sahuru, saboda kakanci abincin in dai ba da fitila ba ba a ganin ka lokacin da kake ci a boye, haske bai zo ba, an gane ko, kuma don haka ake son istighfari a wannan lokacin wal mustaghfirina bil ashari, an gane ko, illa ala lutun naddainahum bi sahar, wato lokacin da yi na safiya, wannan sahar ko sahira ko yasharu ko sahar ko as-sahur dukkansa dai abin da yake nuna boyuwa, don haka suka ce as-sihru a cikin lugar larabci kullama latufa sababuhu wa khafiya ma akhazuhu, dukkan abin da sababin sa ya boyu abu ne sai aka ga tasirin sa amma ba a ga sababin ba, me aka yi ya faru ba a sani ba, to hakikanin sihiri ya kasu kashi biyu, akwai sihirin da yake uqat wa talasib yasta'inu biha as-sahiru ila al-jinni liqasd al-idrar bil mashhur, wato wadansu addu'o'i da ake kafa sune Allah ya ishara zuwa gare su, wa min sharrin naffasati fil uqad, an-naffasati ay wadanda suke yin tofi fil uqadi a cikin kulli, cikin kulle-kulle, wato mai sihiri na iya daukan wani bangare na rigarka singlet dinka da take taba jikinka yar ciki, dukan wadansu underwear dinka ko singlet ko dai wata riga ta ciki ko karamin wandanka na ciki ko naki ko nata ko dan kwalinki ko hularka a dauka ai sihiri ko warin takalminka kasancewar yana taba jikinka kai tsaye, duk tufan da ke taba jikinka kai tsaye musamman irin wanda in ka hada gumi shi zai fara tabawa, akan iya dauka ai maka sihiri da kai da shi yi tasiri, a kira sunan wani aljan wanda da shi za a hada dan ya cutar da kai ko ya sa maka barci baka yi niyyar barci ba, ko kai barcin sama da awannin da ka saba yi kai awa 10 kana yi har ai abin da za a yi a gama, wanda dama ana san ayi kana barcin ba kana farke ba, ko ya sa maka kasala ko ya hana ka fita office ko ya hana ka fita kasuwa tunda abokanan kasuwancin ka sun ga fitar ka matsala ce a wurin su ka shallake su, to za a hana ka fita da barci da kasala ka tashi kawai ka ji da safe kamar an yi maka duka, duk masu sihiri suna wannan su hada da sunan aljan, a kiraye sunan aljan a tofa wannan yawon da aka kiraye sunan aljan din a jikin wani kulli a kulle a ajiye a wanoje ko abin da ya a wanoje inda wani ba zai taba ba, to sai tasirin abin ya bayyana a jikin wanda aka nufin a cutar mace ko namiji da izinin ubangiji, tunda Allah ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah, ba za su iya cutar da wani ba sai da izinin ubangiji, Allah ya kaddara su cutar da kai ta wannan hanya, shi ya ga dama shi ya so subhanahu wataala, wato shi ya ba shi yayi izinin haka ta wata hanya dan wata hikima ta shi koyayya, to wannan sihiri na farko kenan. Akwai sihiri na biyu wanda yake adiyatun wa akakir, galibi magunguna ne, gari sassaki wanda za a sanya wa mutum ko a cikin abinci ko a cikin ruwan sha ko a shafa da wani mai da yake yin amfani da shi ya shafa a jikinsa sai tasirin abin ya bayyana a gabansa, ko a sa a cikin turaren da aka ga ya fito sai a bashi fitan turare din sai ya rika sawa, to sai tasirin abin ya bayyana a gare shi, ko ya rika sa ka barci na ba gaira ba dalili, ko ya sa ka wani ciwon kai na dindindin ko ciwon cikin dindindin ko wata matsaloli na dindindin waɗanda ba sa yankewa, matukar ka sa wannan abin kayi amfani da shi to abin nan ta tare kai, to masu sihiri suna yin amfani ta waccan hanyar suna amfani ta waccan hanyar, don haka kasancewar abin ya kasu kashi biyu, wannan gari ne na magani ake kullawa a sanya mutum a abinci ko sa sake a sanya mutum a ruwa ko a sa masa a wani abu ko wani abu makamancin haka, sai ya zanto hadarinsa ta fuskar hukunci bai kai wancan ba wanda ake kiran sunan aljan a hada ka da shi, wancan wanda ake kiran sunan aljan kafirci ne kaulan wahida, sihiri ne wanda yake fitar da mutum daga musulunci kaulan wahida, mai shi ba musulmi bane ba, wannan kuwa wanda yake magunguna ne ake amsa zuwa ga kafirci din, malamai dai sun yi sabani a kansa, don haka dai kowanne dai laifi ne domin cutar da dan uwanka musulmi mace ko namiji ta kowace fuska, wannan bai halatta ba, to kaga kuwa a daidai lokacin da hayaniyar siyasa ke tasowa daidai lokacin da sihiri ke karewa, saboda wanda bai ci ba da yana son ya ci, wanda yake kai yana son sai ya zarce, to lokacin sihiri kasuwar sihiri take karewa, to kaga wannan ba karamin musiba bace ba, sannan kuma yan kasuwa wani lokaci sukan yi amfani da sihiri saboda su karye wani dan kasuwa da suka ga ya wuce su gaba, kamar yadda ma'aikata sukan yi amfani da sihiri dan kare wani ma'aikaci da suka ga ya wuce musu gaba. Wato mata sukan yi amfani da sihiri dan kishiya ta cutar da kishiya ko dan kishiya ta kori kishiya. Wani lokaci dan kishiya ta dakilar da ƴaƴan kishiya su zama ci baya, ya zanto sun kasa yin komai a duniya. Duk abin da aka sa su ba su yi, a sa su karatu su kasa yi, a sa su kasuwanci su kasa yi, duk abin da aka sa su kasa yi. Duk kishiyoyi sukan yi juna irin wannan muguntar, sukan yi juna irin wannan matsalar. Shi yasa za ku gane ashe illar masu sihiri a ƙasa da gari, illar su wallahi ta fi illar ɗan fashi da makami. Saboda ɗan fashi da makami zai raba mutum da dukiya, ya raba mutum da rai, amma ba zai raba mutum da imani ba.